إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منعم الله سبحانه وتعالى قد يهدي قوم وانا لوكا شيدا شيدا وانا درسي مع البركة شرح ألفية العراقي وانا ملتقى ملتقى طلاب العلم zamu ci gaba da inda muka tsaya cikin hukunce-hukuncen abin da ya shahi mu'allaq kenan malaki sha walau ila akhirih amal ladhi kenan can harko akwai baiti wanda ya dauko magana wanda malan ke cewa wa in yakun awwal isnadin mu'allaqan ila mai baitin ke cewa kenan a ƙarshe ke cewa walau ila akhirihi amma allazi li shaykhihi aza qala fa kadhi an anatun ka khabarul mu'azifi la tusna li ibn hazm mukhalifi mun gane kenan cikon abin da ya shahi wanda ke alaka da mu'annan mai make mu'allaq abin da ke shafi mu'allaq malaka cewa walau ila akhirihi koda karshe ne akai goge isnadin bai faɗi cewa haddasana zuwa karshe ba koda karshe ne kamar yanzu Imam Bukhari ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga har karshen isnadin bai faɗi kowa ba shine malaka cewa koda karshe ne mun gane amma allazi li shaykhihi amma abinda ya faɗa ya jingina ga malamin shi aza qala fa kadhi idan ya jingina ga malamin shi to ɗaya daga cikin malamai sun ce kaza an annace ka khabar al-mu'azifi kamar hadisin da yake magana kan al-mu'azif malaki cha la tasig ibn hazm mukhalifi la tasig ibn hazm mukhalifi kada ka jingina ka dauki magana ibn hazm wanda shi ya saba ma mutane game da khabar mu'azif mun fahimta kenan isnadin da imam al-bukhari kai tsaye ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam mubashara ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa zaka samu mutane yastahilluna al-hira wal harir wal khumr wal ma'azif kenan za a samu karshen duniya wasu mutane za su halatta giya da sauransu da kada-kadi to malam ke cewa kaga nan in ka duba cikin sahih bukhari bai kawo shi da isnadin shi ba kawai cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to malam ke cewa koda karshe ko kuma yace malamin shi ya ci to kaga nan wurin walau ila akhir sanad inda koda karshen isnadi ya kai shi in dai bai faɗi wani malami ba to sunan shi mu'allaq mun gane to nan wata sabo masala ce malaki ce amma allazi li shaykhihi amma abin da ya jingina ga malamin shi cikin malaman bukhari akwai hisham bin ammar kaga wannan malamin imam al-bukhari ne to amma sai qala hisham bin ammar idan yace qala hisham bin ammar kaga kai tsaye ce malamin shi ya ce to shine malaka ce haka za wannan irin wannan mu'an'an ne kwatankwacin mu'an'an ne to kaga mu'an'an zamu darasin shi nan gaba me ake nihi da mu'an'an sanan mun shuru mustalah hadisi mu'an'an shine malami yace an wani bai faɗi haddasana ba ko kuma bai ce qala ba kawai sai ce an daga wani aka ji wannan magana kalmar daga wani matsala ne kaga bai ci ba ya ci daga wani aka ji magana amma bai ci ya ci ba to malam ke cewa wannan hadisin na ka khabarul ma'azif kamar labarin wanda ke cewa yastahilluna hira wal harir wal khumr wal ma'azif mutane za su rika halatta giya za su halatta kada kadi to kaga wannan labari in muka duba cikin sahih bukhari kaga bai kawo shi da sanadin shi ba kawai sai yace malamin shi yace mun fahimta kenan matsayin mu'ana ne yake to malam ke cewa la tasghal ibn hazm mukhalif kaka kalli magana ibn hazm saboda shi ibn hazm mukhalif ne ya saba mu mutane game da hukuncin kada kadi kada ka kalli magana ibn hazm saboda ibn hazm shi ya saba ma mutane bangaren kada kadi mun gane daidai nan to daidai nan abiyat din da suka shahi mu'allaka suka kare kenan malik cewa walau ila akhirih amma allazi li shaykhihi aza qala fa kazi mai muke a ce kaza kaga saboda baiti daidai sai aka ce kazi amma fa kaza an ana wannan an ana ne mutun yace malamin shi yace bai kawo shi da sanadi ba matsayin an ana yake kuma matsayin an ana malamai sun bayani cewa duk hadisin da yazo da kalma an ana a duba ga malamin da ya magana idan ya zanto cikin waɗanda aka tuhume shi ne da dalisi to ba karba hadisin shi to shi kuma Bukhari ba cikin wanda aka tuhume shi da umma an ana ce shi Bukhari siqa ne ba cikin waɗanda bal imamu ne ba cikin waɗanda aka jingina shi da dalisi mun fahimta malaka ce kamar labarin mu'azif kamar labarin kada kada da aka ce za a ƙarshen duniya mutane za su kar halatta kada kada da sauransu mun gane malaka ce kuma ka akalli ibn hazm shi ya saba mukhalif ne ya saba mutane game da wannan dai yake ibn hazm imamu ne shi ma bangaren aqida an tuhume shi yana da matsala bangaren aqida sannan kuma yana saba mu malamai wasu bangaren ibn hazm amma dai kuma ta wannan bangaren malaki cewa kada ku bi ibn hazm saboda shi yana daga cikin wanda ke halittawa Allahu a'lam sai malaki ya ci gaba da abiyatu da gaba yake cewa naqal hadisi min kutub mu'tamada idan mutun zai dauki hadisi ya dauki hadisi cikin littafai wanda ake aka itimadi da su malaki cewa wa akhadhu matni min kitabin li amal aw ihtijaji min haythi aw ihtijaji haythu saga qadfi'il arda lahu ala usuli ishtaradu wa qala yahya an-nawawi aslu faqat qultu wal ibn khairi imtina jazm siwa marwi ijma' kana yace wa akhadhu matan min kitabin li amal in za ka dauka hadisi dan kai aiki da shi li amal dan kai aiki da shi ka dauko hadisi cikin littafi wa akhadhu matni in za ka dauko matanin hadisi min kitabin cikin littafi li amal dan kai aiki da shi aw ihtijaj ko kuma dan ka kawo hujja da shi haysu saga arji'il ka dauko shi inda aka asalin littafi in za ka dauka hadisi kai aiki da shi ko kai fatawa da shi to ka dauko inda Bukhari ya azare shi cikin littafin Bukhari ta iya ka iske shi mu'allaka ne ka ta iya ka iske shi da isnadin shi ta iya ka dauko shi hadisin yadda yake mun fahimta malaka cha arda lahu ala usuli ishtarat malamai suna cewa ka jiro shi da isnadin shi kuma ka je ka dauko shi arda lahu ka dauko shi cikin sahih Bukhari sahih Muslim sahih Ibn Majah da sauran duka bukabun ci kaga Ibn Majah ya kawo shi Bukhari ya kawo shi wani wa ya kawo shi mun gane amma malaki cewa sharadin a ce haka ba sharadi bane ba wa qala yahya an-nawawi imamu nahwu yahya an-nawawi yace al-asl faqat ka dauko asalin hadisin ya isa mun fahimta ba sai kaji kaga wacan ruwaya ya sanadin ta yazo wancan ruwaya sanadin ta yazo wancan hadisin wannan ta littafin hadisin yazo qala qultu nan imamu iraqi yake cewa qultu wal ibn khair imtina shi ibn khair ya ana ya nuna cewa a bai halitta ba a jazm siwa marwihi ijma bai halitta ba ka jingina kenan shi ibn khair dai ne daga cikin malumin hadisi yake nuna cewa an hana kai jazm cewa wannan hadisin lalle cikin littafin Bukhari babu wanda ya kai shi sai shi kare kaka yi jazm kaka yanke hukunci mun fahimta za mu mamaita wa akhadh matan min kitabil li'amal, in za ka dauko hadisi ka aiki da shi. Dama dalibin ilimi idan za ya rubuta littafi ko zai rubuta risala ko zai rubuta wani rubutu da yake so ko hudu ba ko wani abu, kada ya zo ya nemi hadisi ya rubuta shi cikin littattafai, kananan littattafai. Mun fahimta, saboda wani malamin ya dauko shi ne da ya kawo shi kadai, wani malamin kuma ya dauko shi ne daidai abin da yake so ne ya kawo, amma ka koma lai asalin littafin. Misali, in ka shiga Bulughul Maram, Bulughul Maram za ka ga in ya kawo maka hadisi zai ce maka rawahu wani ko akhrajahu wani da wani, to ka koma asalin littafin sanda ya gaya maka ga inda ya dauko shi ma. Mun fahimta, Ibn Hajar in ya dauko, in ya rubuta littafi cikin hadisi cikin Bulughul Maram zai ce ma wuri kaza ya dauko, akhrajahu wani, wani ya fitar da shi, wani ya fitar da shi, to ka kai asalin littafin ka dauko, kaka zo ka dogara da nan, saboda tana yiwa akwai wata ruwayar da bai kawo ba ta cikin hadisin. Mun fahimta, ko kuma ya zanto hadisin akwai idrashi, wani sahabi ya sa bakin shi, ya sa magana shi ciki asalin littafin nan, ko shi malam ya kawo hadisin kadai. Mun fahimta, to ka je ka dauko ciki in za ka aiki da shi lil amali, in kana son ka aiki da shi aw ihtijaj, ko kuma za ka kawo hujja wa'azi ne za ka, ko hudu ba ce za ka, za ka istidlali da wani hadisi, to ka koma asalin littafin, in ma sahih Bukhari in can yake, in sahih Muslim in can yake, in Abi Dawud in can yake. Aisu saga qadji il, haka suka nuna cewa inda aka dauko shi can suka mata ka tahi. Mun gane, malaka ta arda lahu ala usulin ishtardu, malaka cewa ka rika jiro dukka asalin inda aka hada sharadi ne, ka rika jiro inda kowane malami ya rawaito. Mun fahimta, kenan ka dauko hadisi haka nan guntun shi ka kawo ya, sai in kana son daidai, in makatsadin daidai nan ne kake son kai magana, sai ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Kamar misali, innamal a'malu binniyat, kawai sai ka ce kana magana kan niyya, sai ka kawo innamal a'malu binniyat daidai nan sai ka tsaya, saboda kai so kake ka kawo jawarin niyya. Amma in hadisin ne kake son ka rubuto shi gaba daya, kaga dole ka koma cikin sahih Bukhari ko sahih Muslim ka ga ya aka kawo hadisin gaba dayan shi, ka dauko shi gaba dayan shi. To malam ke cewa banda sahih Bukhari har inda wasu malumai suka kawo dukkanin wurin su ake sai ka kawo. Mun gane, amma Imam Yahya An-Nawawi ya nuna cewa a'a, in ka dauko asali ɗaya kawai ya isa, asali ɗaya kawai ya isa, ka yi dauko inda an ce hadisin akhrajahu Bukhari wa Muslim wa Abi Dawud, a ce jama'a sun rawato shi, kenan in ka dauko ɗaya ma kadai ya isa. Qultu, shi kuma Iraki yake cewa Ibnu Khairi imtina, Ibnu Khairi ya yi hanin cewa bai halitta ba, ka ce dole sai ka jazm siwa marwihi, kai jazm ka tsaye kai takaita magana, ka nuna cewa lalle kana da yaqinin, kana da hujjan cewa wannan hadisin inda aka rawaito shi babu wanda aka rawaito sai wanda ya rawaito shi, wannan kawai ijma'i ne akan haka. Mun fahimta, to nan wannan ya abiyat salasa wannan guda uku suna da alaka da dauko hadisi, in za ka dauko hadisi ka kawo hujja, ana son ka dauko hadisi inda asalin mai littafin yake. Wannan shine abinda malumai suka karantar da mu, cewa in za ka rubuta risala ko za ka rubuta littafi, to kada ka dauka daga mutun kananan mutun. Kawo misali, hadisi ne muttafaqun alaih, sai ka je cikin umratul ahkam ka dauko hadisi, a'a, sai ka koma Bukhari kuma ka koma Muslim ka ga yadda hadisin ya zo. Mun fahimta, na'am. Da wannan kuma yana alaka da mu'an'an, kamar da muka yi bayani cewa yana alaka da mu'allaq, idan malami ya faɗi malamin shi ya ce kaza, to wannan mu'allaqa ne, in dai bai kawo shi da isnadin shi ba, saboda bai ce kala ba. Wasu malamai suka ce a'a, in dai ya fice haka ne, ana nima mu'an'an ne, to ya zo da mu'an'an, to a hadisi mu'an'an siffa ce daga cikin sufufin hadisi da ba a karɓa su. Saboda me? A duba in malamin da ya rawaito hadisin, in yana an tuhume shi da tadilisi, to hadisin ba a karɓa shi. In kuma ba ya cikin wanda aka tuhume shi da tadilisi, to bai zama hadisi da ifi. Allahu a'lam, kina duba an akwai abin da ba gane ba sai a tambaya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.